نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وانا مسلاة ميتارن البركة مسلاة واللقاء دكينا تشكين غرم بوتي أجهر بوتي وانا يمتي نلي تنم yau biyar ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 21 ga watan biyar miladiya ta 2018. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin surati Maryam alaiha salam, inda muka kwana akan aya ta 75, ko za mu tashi akan aya ta 75 a cikin wannan sura. Gabanin mu shiga ga kaɗan daga cikin tambayoyi da muka samu. Akwai wanda ya rubuto yake cewa wasu suna karanta aya ɗaya ko biyu a sallar ɓoye, amma sun ce annabi ne ya faɗa. Shin hadisin ya tabbata haka ne? To, wannan madarsa ta sallar ɓoye, abinda na fahimta yana nufin raka'o'in da ake karatunsu a ɓoye, ba wai sallar ɓoye ba. Sallar ɓoye yana nufin kace sallar da ake karatu a ɓoye, ai azhar tana cikin wanda ake karatu a ɓoye, la'asar ma a ɓoye ake karatunta. Kuma kai ma ka san cewa raka'o'i biyu na farko ana karanta Fatiha da sura ko da ayoyin da suka sawwaka. To, abinda na fahimta daga tambayar tashi yana nufin raka'o'i da ake ɓoye karatu a cikinsu a sallar da ake bayyana karatu, raka'o'i biyu na ƙarshe, ko raka'a ɗaya ta sallar magariba ta ƙarshe. Mafi galibin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, yakan karanta Fatiha da sura a raka'o'i biyu na farko, sannan kuma a raka'a biyu na ƙarshe yakan karanta Fatiha. Amma wani lokaci ya halatta mutum don ya ƙara karanta wasu ayoyi a cikin wannan raka'o'i biyun ƙarshe. Wanda ya tabbata a hadisin Jabir ibn Samura, wanda ya ruwaito daga Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu, wanda yana cikin Sahih al-Bukhari, lokacin da mutanen Kufa suka kai kukansa ƙaransa wajen Sayyidina Umar cewa bai iya sallah ba, yayin da ya zo gaban Sayyidina Umar, Sayyidina Umar ya tambaye shi ya kake sallah. To, cikin sifanta masa yadda yake yin sallah, ke cewa raka'ar farko yana karanta, raka'o'i biyu na farko yana karanta gwargwadon ayoyi 30, sannan a raka'o'i biyun ƙarshe yana yin gwargwadon rabin wannan. To, kaga gwargwadon ayoyi 15 kenan bayan Fatiha, wannan gwargwadon ayoyi 15 kenan. To, da yawa daga cikin malamai sun yi istinbadi da ƙarƙashin wannan hadisin, saboda ƙarshen hadisin ya ce kuma haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi, wato yana musu sallah kamar yadda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah. To, cikin sifar da ya bayar ta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan. To, daga wannan ne wasu daga cikin malamai suke ganin cewa ba laifi don mutum ya karanta wasu ayoyi a cikin raka'o'i biyu na ƙarshe ko raka'a ta ƙarshe ta magariba. Akwai athar sahihi, wato ruwaya sahihiya daga Sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu, wanda Imam Malik ya rawaito a cikin Muwatta Al-Baihaqi, Abu Bakar Al-Baihaqi ya rawaito ta hanyar Imam Malik daga sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu, ya kasance sallar magriba wani lokaci idan yazo raka'ar ƙarshe bayan ya karanta Fatiha yakan karanta rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, har zuwa ƙarshen ayar. Wannan sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu yana cikin Muwatta na Imam Malik da kyakkyawar salsala. Ruwayar Baihaqi ya ƙara da cewa Sufyan ibn Uyaynata rahimahullah yana cewa Umar ɗan Abdul Aziz yana cewa shi ma ya riƙe wannan, da yana ganin kamar abin ba haka ba yake, to amma jin wannan shi ma yanzu zai riƙa yin haka. Saboda haka ba laifi ba ne don mutum ya yi wannan. Sai kuma tambaya ta gaba dangane da kunutul witri, wato kunut da ake a cikin sallar witri, shin ana yin kunutu ɗin ne bayan an yi ruku'u ko gabanin a yi ruku'u ake yin ta? To wannan ta matsala ce da magabata sun yi saɓani a kanta tun daga sahabbai, an samu saɓanin sahabbai kamar yadda At-Tirmidhi a cikin littafinsa Al-Jami' ya hikaito cewa Abdullahi ɗan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana yin kunutu a cikin sallar witri a tsawon shekara. Wato duk sanda ya yi sallar witri, to a ƙarshenta zai yi al-kunut, sannan kuma yana yin ta ne kafin ya yi ruku'u, yana yin kuma al-kunut ɗin kafin ya yi ruku'u a rak'ar ƙarshe ta witri. Kuma wannan shi ne zaɓin Sufyan al-Thawri, shi ne zaɓin Abdullahi ibn Mubarak da Ishaq ibn Rahuya da mutanen Kufa umuman, suna ganin cewa ana yin ita al-kunutu ɗin ne kafin a yi ruku'u. Akwai hadithi a cikin Sunan ibn Majah, hadisin Ubay ibn Ka'ab radiyallahu ta'ala anhu, da yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan yana wutiri yana yin al-kunutu qablar ruku, kana yutiru fa yaqnutu qablar ruku. Hadisi ne sahihi wanda yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin al-kunutun sa ne a wutiri qablar ruku, da shine zabin Abdullahi dan Mas'ud. Amma At-Tirmidhi yana cewa an ruwaito daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu cewa shi ya kasance yana yin al-kunutu fi nisfi al-akhiri min Ramadan, wato baya yin al-kunutu sai idan an shiga rabin wato watan Ramadan, rabin ƙarshe na watan Ramadan, sannan yake al-kunut din, sannan kuma yana yin al-kunutun sa ba'da ruku, yana yin al-kunutun sa bayan ruku. Al-Imam At-Tirmidhi yake cewa wannan shine zabin Imam Shafi'i da kuma Imam Ahmad ibn Hanbal, sun zabi cewa al-kunutun ya kasance ba'da ruku. Akwai hadisi watakila da zai karfafi su ma wannan ra'ayin nasu. Akwai hadisin Abdurrahman ibn Abd al-Qari da yake cewa wata rana ya fita tare da Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu lokacin yana khalifa, sai ya je ya samu mutane ya shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama, sai ya ga mutane suna sallar tarawihi amma daban-daban, wani yana yi shi kadai, wasu kuma sun haɗu suna yi tare. To shine a wannan lokacin sai ya haɗa su a ƙarƙashin limancin Ubay ibn Ka'ab, ya haɗa su a ƙarƙashin limancin Ubay ibn Ka'ab, ya ce kashe gari sai ya fito ya same su gaba ɗaya a bayan Ubay ibn Ka'ab suna sallah. A nan ne ya faɗi kalmarsa ni'matul bid'atu hadhihi, والتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها yace madalla da wannan bid'a ta su yana nufin bid'a lugawiyya ba shar'iyya ba kamar yadda malamai suka yi dogon bayani akan wannan saboda daman can akwai salatu tarawih kuma annabi yayi ta jam'an da sahabbai so ba yana nufin bid'a a shari'a ba yana nufin wani abin da shine a zamanin sa ya dawo da shi bayan da mutane sun bar shi sai yake cewa wacce suke yin bacci ba sa tashi su yi ta tafi wacce yanzu suke tsayawa suna yi a wancan lokacin sun kasance suna yin ta a farkon dare kamar yadda yanzu haka muke yi suna yin ta a farkon dare sannan kuma in aka tafi kowai bacci shine yake nuna cewa da za su haƙura su ta ƙarshen daren daga ba muke a goma ƙarshe muke yin tahajjud yace tafi wannan da suke yi ta farkon daren to wannan riwaya tana cikin sahih al-bukhari ibn khuzaima a cikin littafin sa sahih ya rawaito wannan hadisi a ciki ya ƙara da cewa sun kasance suna yin al-qunut a cikin wannan sallah suna yin addu'a akan kafirai su la'anci kafirai Allahumma qatil al-kafarata alladhina yasudduna an sabilika wa yukadhibuna rusulaka wa la yu'minuna biwa'dika har zuwa ƙarshe ce suna yin wannan sannan bayan sun yi wannan su yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce sannan sai su tafi su yi sujjada to kaga cewar da ya sai su tafi sun bayan hawi sajidan sai ya tafi ya yi sujjada kaga wanda yana nuna ce nan bayan ruku'u ya yi tunda inda kafin ruku'u ne ba za a ce sun bayan hawi sajidan ba ya ce sun bayan hawi raki'an da wannan dalili ne wasu suke ganin cewa babu laifi don an yi alkunutin ba'dar ruku bayan an yi ruku'u duk wanda mutum ya ɗauka insha Allah yana da madogara kamar yadda muka ji musamman ma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da su kuma a'imma ga abin da suka tafi a kansa wasu suna yi qablar ruku kamar Abdullahi ibn Mas'ud da wasu malamai da suka tafi tare da shi wasu kuma suna yi ba'dar ruku kamar Ali ibn Abi Talib da waɗanda suka tafi tare da shi Imam Ahmad da Shafi'i tabbayarsa ta biyu shine yana tambaya ne akan ita kanta addu'ar qunut din shin za a takaita ne akan abin da aka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallama shine Allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man afaita har zuwa ƙarshen iya abin da yazo a ruwaya koko ya halatta a ƙara da wasu addu'o'i da ake ga ana buƙatar su ruwayar da muka karanta yanzu musamman ruwayar da take cikin sayo ibn Khuzaima tana nuna babu laifi dan an ƙara tun daga gashi abinda aka rawaito cewa Ubay ibn Ka'ab yana yi ka Allahumma qatil al-kafarata alladhina yasudduna an sabilika ولا يؤمنون ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك هزوا قرشي وانا بايا daga cikin abin da aka ruwaito a hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al-hasan qunutul witr wannan lafazin baya ciki ya nuna cewa sahabbai sukan ƙara to sai dai ba ƙari ne na irin a dauki wani dogon lokaci mutum yayi sallah duka sallar tahajjud din ko tarawihin ya yi ta aminti 30 sannan ya zo wajen awa ɗaya na addu'a wannan ya saba wa abinda aka samu daga salaf sukan ƙara amma ba da irin wannan sigar ba sannan kuma wannan siga ce da za ta cutar da masallatan da suke bayanka ba kowa ne zai iya jure ma wannan tsayuwa ba kuma wataƙila akwai wanda yana da hanzari idan har sallar farilla an buƙaci cewa idan kana yi wa mutane limanci ka taƙaita kada ka tsawaitawar da za ka cutar da waɗanda suke bin ka sallah ina kuma ga sallar nafila ina kuma ga addu'ar qunut saboda haka wannan faɗaɗawar da wasu suke yi koyi da wasu daga cikin limaman al-haramul bakki wanda ba sunna ba ce don ka ji limamin harami yana yi shi ma kamar ka yake duk abin da zai yi sai ya nemo hujja in ba ya da hujja to abin da yake abin jefarwa ne haka ba dalili ba ne wannan a da can kafin wani lokaci wuturi biyu ake yi a haramai ne musamman idan goman ƙarshe ta shigo wuturi biyu ake yi a yi wuturin sallar tarawih kuma aka zo tahajjudi a kuma wuturi tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la witrani fi layla ba wuturi biyu a dare ɗaya sai da tafiya ta yi tafiya sannan daga baya su daga malamai suka faɗi kucewa ana fa saba ma wannan nassi shi ne aka dawo da shi wuturi ɗaya in an yi sallar tarawihi ba sa yin wuturi ɗin sai su haƙura sai tahajjudin an gama sannan a yi wuturi ɗaya to kaga kasancewar da ana yi da farko ba ya nuna daidai aka yi ba domin gashi yanzu sun dawo sun gyara saboda haka dan wani limami na harami yana irin wannan dogon addu'a kai ma ka haddace abin da yake faɗa wani abin ma da yake roƙa wani abin ma da yake roƙa a cikin addu'ar ya shafi rayuwarsu ta siyasar ƙasar su ce kai bai shafe ka ba amma da yake baka san me yake faɗa ba ka haddace duk kalmomin ne kawai kana maimaita su kamar a kukuturu saboda haka kai take ta maimaitawa kaga wannan kaga yana addu'a cikin addu'arsa ya yi wa sarki da yarima mai jiran gado na ɗaya da yarima mai jiran gado na biyu kai ina yarima mai jiran gado na ɗaya a ƙasarka da na biyu da na uku to kaga wannan shi ya shafi siyasar mulki na ƙasarsu ne kai ba ka da irin wannan to amma da yake wani lokaci ba a san me ake roƙa ba ka haddace kana maimaitawa so ba laifi dan an ƙara amma kada ƙarin ya zama ya yi wuce iyaka sai kuma tambaya ta uku da yake tambaya akan idan ana ruwan sama akan haɗa sallah saboda ruwan sama amma ya ce ya ga lokacin azumi wato sallah yana nufin sallah maghrib da isha'i ya ce to ya ga lokacin azumi yawancin limamai ba sa haɗawa wani lokaci ma ana ruwa wato ba ma ana tsammanin ruwan ba wani lokaci ma ana tsakiyar ruwan za su gama sallar magriba sai su ki haɗa sallar isha'i sannan kuma su dage a kan sai an yi tarawih to ita daman haɗa sallah haɗa salloli biyu magrib da isha'i saboda ana ruwan sama ko ana tsammanin ruwan sama idza kana al-matru waqi'an aw mutawaqqi'an kamar yadda mai samarar dani yake faɗa ana ruwan ko ana tsammanin za a yi ruwan saboda an ga hadari gadan-gadan ya taso ana iska gari ya turnike ya yi baƙi irin wanda alama ce bisa zato mai tsanani cewa ruwa zai sauko to idan aka ga wannan aka samu galabatul zanni ko kuma ma ruwan ya tsinke to ya halatta a haɗa sallolin magriba da isha'i a lokacin magriba wasu suna a ɗan jinkirta kaɗan amma ba dole ba ne ko su masu a jinkirta ɗin sun ce linnadib ne wani suna ga ɗan mustahabbi ne a ɗan jinkirta ɗin to amma duk abin da aka kira shi mustahabbi sai ka kawo masa dalili wasu daga cikin malaman malikiya sun ambaci wannan da cewa wasu kuma cikin malaman malikiya ɗin sun saba ma wannan to ana iya haɗawa bayan an gama magriba a tashi a yi isha'i ba don komai ba saboda idan mutane suka fita suka koma gidajensu to ba za su buƙaci sai sun sake fitowa don sallar isha'i ba an sauke musu an sauƙaƙa musu wannan musamman ma idan ana ruwan da ba za ka sun ce ruwan da ba za ka iya tafiya a cikinsa ba sai ka sa wani abu ka rufe kanka in ba ka ba ka jike to kaga ba zai yiwu ya tafi gida ba kuma sannan ya sake fitowa sallar magriba wataƙila gari da caɓi ga duhu ga kwatami to kaga akwai matsawa kuma shari'a ta zo da kawar da dukkan abin da ya kunshi matsawa duk abin da akwai matsatsi a cikin shari'a tana kokarin kauce masa domin mutane su samu sauki yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usr sauki Allah yake nufi da ku ba tsanani ba yassiru wala tu'assiru haka annabi yake gaya wa sahabbansa ku sauƙaƙa kada ku tsananta to dan tabbatar da wannan mabda na taysir shari'a ta shar'antawa musulmi masallata su hada sallolin maghrib da isha'i a lokacin sallar magriba din. Wannan babu bambanci tsakanin lokacin da ba na azumi ba da lokacin azumi, duk abin ɗaya ne. Wanda zai bambanci tsakanin wannan ya ce a azumi ba za a yi ba, to kaga shi ya zo da wani kashe-kashen da sai ya kawo masa dalili kuma ba zai samu ba. Saboda haka shari'a ce wacce kunshi dukkan lokuta. Kawai dai wasu malamai suna maganar cewa idan ka yi ba za ka tsaya nafila ba, to wanda ma babu hujja da za ta sa ka hana ka yin nafila. Abinda dai wasu suka ce ba za ka yi salatul witr ba, inda salatul witr tana kasancewa ba'da isha, kai kuma a lokacin ka yi haɗa sallah ne kafin lokacin isha'i, kuma sannan sallar witri ɗin nan dama a gida ake yin ta, ba masallaci za ka yi ta ba. Za ka haƙura ka koma gida ka jira lokacin isha'in, idan ya yi to ka tashi ka yi witri ɗin. Wannan babu laifi don an faɗi haka, da cewa shi ma ba wani abu ne wanda yake tabbatacce da nassi, amma dai suna ganin cewa lokacin da aka yi sallar isha'in ba lokacin ta ba ne, an ba ka rangwame ne saboda ka samu jam'i. To amma ita sallar witri ba jam'i take buƙata ba, ballantana ka ce in ka yi ta kai kaɗai, in ba ka yi ta a nan cikin masallaci ba, ba ta yi ba, kana iya yin ta a cikin dare, saboda haka sai ka bari ka abin nan. To sannan wanda suke cikin masallaci an yi magariba za su tafi gidajensu, ba dole ne za su dawo sallar, ba dole ne su dawo sallar tarawihi ba, taƙila musamman ma idan har akwai uzurin da zai hana su fitowa. Wasu wataƙila suna yi amma ba a nan masallacin suke yi ba, wasu kuma a gida ma suke yin sallar, wasu kuma ma suna da uzurin wataƙila da ba zai ba su dama su yi ba. Idan ka ce ba za ka yi musu sallah ba saboda kai za ka dawo ka yi sallar isha'i da abin nan, to ka haramta musu sallar jam'i a lokacin. Saboda haka ban ga fiqhun da zai hana ka yi ba. In ya so aka watse wanda kuma zai dawo ba, a ce in an yi an watse ka da a yi sallar dare ba, ba inda aka hana, ba inda aka ce kan da kun watse kanku sake ku dawo ku yi sallar, ku yi sallar, kuna yi dawo ku yi abin nan. Sai dai kawai abin da ya kamata mu sani shi ne, haɗa salloli a cikin masallaci haƙƙin liman ne. Liman shi yake ganin ya dace a yi, ko yake ganin a'a yana ga akwai uzurin da zai hana shi a yi. To ba abu ne da za a yi rigima da liman akan wannan ba, domin wani zai iya cewa kuma su limamin su baya yi, saka za su yi kwamiti su tsige shi, don ka san yanzu ne, yanzu ne ban ga wanda ake saurin kwamitin tsige shi ba irin liman. Yanzu ne ka ji an ce wasu yi kwamiti za su tsige shi, ana ta rigima me ya yi saboda bai haɗa musu salloli ba. Haɗa sallar nan ba farilla ba ce, in bai haɗa maka ba kai sai ka tafi gida ka yi sallar ka, ko ka je wani guri ka yi. Dan shi kansa at-tawali din a ce sai an yi ajiran, ba babu wani dalili da ya nuna haka. Idan nan masallacin ko wani masallaci kusa da kai sai ka je can za su sun tayar ka bi su ai isha'i din ka shiga gida, ba sharadi bane sai limamin da ya maka ta farko dole shi zai maka ta biyu, babu wannan sharadin. Saboda ka sai ka je wani masallacin musamman ga sunan alhamdulillah Allah ya hore mana sun ta ko ina, sai ka je inda aka tayar da sallah sai ka bi su ku yi sai ka tafi ka. So ba abu ne da za a yi rikici da liman ba, saboda ya ce shi ba zai iya yi ba, ko yana da wata fahimtarsa da wani fiqhunsa da zai hana shi ya yi, to sai ku yadda ku haƙura ku yi masa biyayya a kan wannan, tunda ba saɓan Allah ba ne. Abinda yake saɓan Allah shi ne ba za ka yi wa mutum biyayya a kansa ba. Za mu ci gaba da karatunmu aya ta 75.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
الله سبحانه وتعالى يقول كشي دسو من كان في الضلالة وان دي زمينة چكين بتا فليمدد له الرحمن مدا تو أبنجي ييلو تامسا هو يتصوي تامسا رأيوسي ييلو تامسا hatta idza ra'aw ma yu'aduna, har sai sanda suka ga abinda ake musu alkawari da shi, imma al'azaba, ko dai azaba, wa imma sa'ata, ko dai tashin kiyama, fa sayalamuna man huwa sharrun makanan, to za su san wane ne mafi munin matsayi, wa adhafu jinda, wanda yake mafi raunin mataimaka. Wannan Allah subhanahu wataala ne yake karantawa Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake sanar da shi ko yake koya masa yadda zai kawar da waccan shubha wanda kafirai suke faɗa, na cewa ni'imar da Allah ya musu da irin jin daɗin da suke da rayuwa mai kyau da suke ciki alama ce da take nuna yardaddu ne a gurin Allah. To shine anan Allah subhanahu wataala yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da zai faɗa domin ya bai musu da martani, ya gaya musu cewa wannan ni'ima da suke ciki ba wani abu ne, talala ne Ubangiji yake musu, domin duk wani daɗi da kafiri yake ji a duniya to talala ce Allah yake masa. Ma'auni ko abin da ake auna bambance tsakanin ni'ima wacce take ta samu ne saboda yardar Allah subhanahu wataala da amincewarsa ga mutum, da kuma ni'imar da take ta lalace Ubangiji subhanahu wataala yake wa kafiri, shine a dubi halin shi wanda aka yi wa ni'imar. Wannan shine ma'auni, a dubi wani hali yake kai, yana kan halin shiriya ne ko yana kan halin bata. Yayin da ya kasance a kan halin shiriya, to za a fahimci cewa wanda ni'imar da yake ciki wata baiwa ce, kyauta ce daga Allah subhanahu wataala gare shi, jiyar da shi daɗi ne a dalilin nagartarsa. Idan kuma aka duba halinsa aka ga hali ne na kafirci da butulcewa Allah da bijire masa, to ni'imar da yake ciki alama ce da take nuna Allah yana masa talala, yana saurara masa ne har lokacin da zai damƙe shi. Idan ya damƙe shi ko ba zai iya kuɓuce masa ba. Ubangiji subhanahu wataala yakan ni'imta mutane, yakan ni'imta mutum ya ba shi kyakkyawar rayuwa a nan duniya saboda imaninsa, saboda gaskiyarsa, saboda riƙe addininsa. Kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah ya ce wanda ya kyakkyawan aiki, man amila salihan, wanda ya aiki nagari, min zakarin aw untha, namiji ne shi ko mace, Allah ce wa huwa mu'min, alhali yana mu'mini, fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba, to lalle tabbas za mu raya shi rayuwa mai kyau, za mu samar masa da kyakkyawar rayuwa, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kuma lalle tabbas za mu sakanka musu da ladansu da mafi kyan abin da suka kasance suna aikatawa. To kaga wannan jiyarwa ce, jiyarwa daɗi ce ga wanda yake mu'mini mai aiki nagari. Aikinsa nagari yasa Ubangiji subhanahu wataala ya zaɓe jiyar da shi daɗi a nan duniya, sannan kuma ya jiyar da shi daɗi a lahira. Kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa, astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu, yace wa astaghfiru rabbakum, ku nemi gafarar ubangijinku, thumma tubu ilai, sannan ku tuba zuwa gare shi, yumatti'ukum mata'an hasana, zai jiyar da ku kyakkyawan jin daɗi a nan duniya, mata'an hasanan ay fi dunya, zai jiyar da ku kyakkyawan jin daɗi a nan duniya, sannan wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu, in an je lahira kuma Allah ya bawa dukkan wani mai falala falalarsa, wato ya masa sakayya kuma da sakamako na lahira, ya bashi duniya kuma ya bashi lahira. To kaga wannan wanda ya samu kyakkyawar rayuwa a duniya, Ubangiji ya azurta shi da dukiya, ko ya azurta shi da ƴaƴa, ko ya azurta shi da shugabanci ko jama'a, to wannan ba ko in ya zama mu'mini ne mai aiki na ƙwarai, to yana ƙarƙashin wannan kaso da Ubangiji subhanahu wataala ya faɗa. Amma idan ya zama kafiri ne ko mai bijirewa Allah, mai saban Allah, wanda ya kangarewa hanyar Allah, to wannan idan aka gan shi cikin wani jin daɗi ko yana cikin wata ni'ima, to a sani wannan Ubangiji yana masa talala ne. Su ne Allah yake cewa, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun, ce shin suna tsammanin abinda muke karar su da shi, muke ba su mu kara musu na yaya na dukiya da yaya, muna gaggauta musu ne cikin alkhairi. Allah ya ce bal ba haka bane, la yash'urun ba su dai gane bane, amma da sun gane za su fahimci cewa Allah subhanahu wataala yana musu talala ne. Sanastajrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin, ce za mu yi musu talala ta yadda ba sa tsammani, ba sa ta yadda ba su sani ba. Wa umli lahum, ina dai saurara musu ne, inna kaydi matin, Allah ce wato munan shiri da nake musu ba kankani bane, karfa ne. Don haka anan Allah subhanahu wataala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa qul, ka gaya ma waɗannan mushrikai waɗanda suka kafircewa Ubangiji suke da'awar cewa su akan gaskiya suke kuma kai ba akan gaskiya kake ba, ka gaya musu man kana fid dalalati, wanda ya zamana yana cikin bata, wanda ya zamana yana cikin bata, mu ko ku, wato mu mu'minai ko ku kafirai ne, falyamdud lahur rahman, to Ubangiji Allah mai rahama ya ƙara masa a cikin ni'imar da yake ciki, ko ya ƙara masa tsawon rai, ya bashi tsawon rai har lokacin da zai sadu da Ubangijinsa, ajalinsa zai ƙare, to anan ne zai gane cewa wani hali yake ciki a nan duniya. Falyamdud lahur rahman, malamai sun masa fassara daban-daban, wasu daga ciki sun ce falyamdud lahur rahman ay fasa yamuddu lahur rahman, to da Ubangiji zai wato tsawaita masa, zai tsawaita masa a cikin ajalinsa, zai yalwata masa a cikin dukiyarsa, duk da cewa yana shishigi, yana wuce gona da iri, yana ƙaryata Allah da manzansa, Allah zai yi masa wannan. Domin me? Domin ya zamana ya yanke masa hanzari, kamar yadda Allah subhanahu wataala ce awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, ashe ba mu ba ku tsawon rai ba, ta yadda mai wa'azantuwa zai iya wa'azantuwa a cikin iya wannan lokaci, to Allah zai iya tsawaita masa rai a cikin barnarsa, ba don komai ba, don ya yanke masa hanzari. Ka shekara kaza a duniya da ranka, kuma kana ta jin ana karanta maka gaskiya, ana karanta maka littafin Allah, amma wannan bai sa ka bar abin da kake kai na saban Allah ba, saboda duk wani hanzari da za a yi maka an yi maka, duk wani yanke hujja an yanke maka. Saboda akwai malaman da suka fassara ayar da wannan, wasu kuma suka ce a'a, falyamdud lahur rahman, anan Allah subhanahu wataala yana faɗa mana cewa wanda yake cikin bata, Allah zai ƙara masa a cikin batansa, zai ƙara sa shi ya ƙara zurfi a cikin batansa, sakamako na yaƙi kiran Allah subhanahu wataala da manzanninsa. Kamar yadda aka sani cewa dukkan mutumin da ya zaɓi bata, ya yarda cewa ita ce hanyarsa, ita ce rayuwarsa, to Ubangiji subhanahu wataala a cikin sakayyar da zai masa tun a nan duniya shi ne ya ƙara buɗa masa ƙofar da zai yi ta zurfi a cikin batan nashi, ya ƙara zurfi a cikin batan nasa. Kamar yadda Allah ce falamma zaghu azaghallahu qulubahum, yayin da suka karkace sai Allah ya karkatar da zukatansu, wato sakamakon karkacewarsu da bauɗe wasu sai Allah ya bauɗar da zuciyarsu. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, Allah ce muna jujjuya zukatansu da gannansu kamar yadda ba su yi imani da shi a karan farko ba, wato a dalilin rashin yin imani da alqur'ani a karan farko lokacin da ake karanta musu, sai muka juyar da zuciyarsu, muka juyar da ganinsu, muka juyar da zuciyarsu, zukatansu ba sa fahimtar abin da ake gaya musu na gaskiya, don haka suka ci gaba da batansu, muka juyar da gannansu ba sa ganin dukkan wata hujja da take bayyana a gare su, wanda za su tasu su wa'azantu sursuna wannan ba sa ganinta. Allah ya basu a cikin tughyanihim, shishiginsu da ƙetare iyakarsu, ya mahuna, suna tafa gamniya, suna ta ɗimuwa. To an fassara ayar da wannan, wai da aka sani aikin alkhairi yana haifar da aikin alkhairi, to haka nan aikin sharri ko mugun aiki idan mutum yana yi ba tare da tuba da koma zuwa ga Allah ba, to zai ta haifar masa shi ma mugun abu, kamar da ya tabbata a sahihaini hadithan Abdullahi dan Mas'ud inda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna wa la yazalu arrajulu yasduqu wa yataharra asidqa hatta yuktaba inda allahi siddiqan wa iyyakum wal kadhib fa inna alkadhiba yahdi ila alfujur wa inna alfujura yahdi ila annar ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا النبي صلى الله عليه وسلم yace na hore ku da gaskiya domin gaskiya tana jagoranci zuwa ga ayyukan alkhairi aikin alkhairi kuma yana jagoranci zuwa ga aljanna ce mutum ba zai gushe ba yana ta gaskiya yana ta kirdadan gaskiya wato a komai nashi yana kokarin ya kwatanta gaskiya har sai an rubuta shi siddiqi a gurin Allah ce kuma mutum yace kuma wa iyyakum wal kadhib ce na hane ku da ƙarya na hane ku ƙarya yace fa innal kadhiba yahdi ila alfujur saboda ƙarya jagoranci take zuwa ga fajirci wato mummunan aiki kuma fajirci kuma yana jagoranci ne zuwa ga wuta yace mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana kirdadan ƙarya wato yana kokarin yayi ƙarya a komai nashi har sai an rubuta shi a gurin Allah a matsayin mai yawan ƙarya maqalin kazzab yawan ƙarya to kaga wannan hadisi yana nuna maka cewa ayyukan alkhairi suna jagoranci zuwa ga ayyukan alkhairi yayin da kai aikin alkhairi daya to wani aikin alkhairi alamar karbuwarsa a gurin Allah shine kaga ya haifar maka da wani aikin alkhairi nan gaba ba daga shi ka ga tsab ya tsaya ba a ga cewa kuma abubuwa suna ta ci gaba to alama ce ta cewa waccan da baya da kai ya karba gurin Allah gashi har ya haifar maka da alkhairi kamar yadda mutumin da yayi sayyi'a yayi mummunan aiki bai tuba ba to shi ma wannan mummunan aikin sai ya haifar da wani sai ya haifar da wani har su taru su fi karfinsa tuba ya zama masa tashin hankali domin wanda ayyukansa miyagu suka yawaita suka yawaita to sukan toshe zuciyarsa alkhairi ba zai ci gaba wannan shine wato mummunan sakamako na mutum ya rika ayyukan laifuffuka ba tare da ya tuba yana koma ga Allah ba ayyukan laifuffukan nan karuwa suke hawa suke yi a zuciyarsa to har akai lokacin da dukkan wata kafa da take jikin zuciyarsa inda alkhairi zai shiga to wannan aiki mummuna ya toshe ta wanda Allah yake cewa kalla bar rana ala qulubihim ma kanu yaksubun Allah yace abinda suke tsoro mutane ya toshe yayi tsatsaye kanta akan zukatansu abinda suke aikatawa na laifuffuka shine ya kanta akan zukatansu har ya zama alkhairi baya shiga hatta yasira aswada birbadan kalkuz mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran kamar yadda annabi ya sifanta zuciyar da take laifuffuka ba tuba ba komawa ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ta za ta yi baki sannan kuma ta zama kamar kifaffan kofi wanda la ya'rifu ma'rufan zuciyar nan ba za ta san wani abu mai kyau ba wala ya'rifu munkar ba ta san wani abu mummuna ba kawai kome ya zo kawai a gunta ɗaya ne in mai kyau ne za ta yi ba dan tana san mai kyau ba ne in mara kyau ne ma za ta yi rashin kyansa ba zai tsorata ta ba to kaga zuciya ta koma kalkuzi mujakhiyan kamar kofin da aka kifar da shi kofin da aka kifar da shi in zaka fute kun duniya ka kwarara akan sa ba zai shiga ciki ba kifar da kofi kai ta zuba ruwa akai me zai shiga ba abin da zai shiga to idan zuciya ta kekashe saboda yawan laifuffuka da saban Allah haka take zama shi yasa zaka ga da wahala zaka samu wanda yayi shekara da shekaru cikin barna da ta'asa da cutar da al'umma kaga cewa wai a ƙarshen rayuwarsa ya saduda a haka zai mutu kai kana tausaya masa kana ga cewa lokaci yayi da zai farka amma ina har sai an zo wani lokacin da ko ya ce ya tuba ma Allah ba zai karɓi tubansa ba sai ya zo lokacin gargara mutuwa ta zo gadan-gadan ya fara hango wato baƙaƙen mala'iku sun fara yi wa kansa sun zo karɓar ransa to a lokacin kuma duk abin da zai ce na ya tuba Allah ba zai saurare shi ba to shine wasu malamai suka ce to wannan falyabdullahu arrahmanu badda ana nufin Ubangiji zai ƙara masa cikin batinsa, zai ninninka masa a cikin wannan batin nashi da yake yi. Wasu malamai suka ce wannan aya, wannan gaba falyabdul lahur rahmanu badda, addu'a ce, wato wanda ya zan cikin bata, wanda ya kasance a cikin bata, to Allah ya ƙara masa a cikin wannan batin nashi, kamar addu'a ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam, da Allah subhanahu wataala ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta tsakaninsa da kafirai, ya zama kamar mubahala ce. Mu da ku, duk wanda ya zan ba gaskiya yake kai ba, mu da muke hanyar da muke kai ta bautar Allah shi kadai, da ku da kuke kan hanyar bautar wani Allah, to duk wanda yake ba gaskiya ba, to Ubangiji subhanahu wataala ya tsawaita masa rayuwarsa a cikin batansa, ya ainihin saurara masa a cikin wannan karkatar tashi, har sai lokacin da hatta idza ra'u ma yu'aduna, har lokacin da za su ga abinda ake musu alkawari da shi, imma al'azaba wa imma sa'a, imma dai ko dai azaba ko kuma tashin alkiyama. Wannan kamar mubahalar da Allah subhanahu wataala ya umarci Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi da Yahudawa ne, قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الله يتكى تشي يا قوات أن يهودا إن هر كنا ليا تشي وقوني مسو يا الله با سورا متاني با هو الله يكي سو بند سورا متاني فتمنوا الموت توقي الدعاء متوا إن هر نغسك كي إذا هر كنا دعور تشي وقو أكن غسك يا كي موكما أكن برنا to ku roki Allah ya kashe wanda yake kan barnar, in dai har ku akan gaskiya kuke wani addu'ar ba za ta ci ku ba, tunda ku akan gaskiya kuke, ko kuma a in har akan gaskiya kuke, to ku yi addu'a Allah ya karbi rayukan ku, dan ku je ku samu abin da kuke cewa Allah ya tanadar muku aljanna, ta ku ce ku daya lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, to ku yi addu'a ku Allah ya karbi ranku ku je ku shiga aljanna, bana inda gaske ne. Wannan mubahala ce, wanda ya san cewa ba da gaske yake ba, to ba zai kuskure yi wannan addu'a ba. Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa Yahudawa sun san ƙarya suke, arifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Allah ce suna ɓoye gaskiya alhalin suna sani, ba wai rashin sani yasa suka ibin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sun san gaskiyarsa, sun san annabin Allah ne, kuma sun ga al-bishr iri-iri da Allah ya yi nashi a cikin at-taura, amma saboda kawai hasada suka ibin sa, haka ba za su taba yin wannan ba. Yace walan yatamannahu abadan, walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim, ba za su taba burin mutuwa ba, saboda sun san aika-aikan da suka yi a nan duniya, ba su wannan burin ba. To haka nan a cikin suratu Ali Imran, Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya mubahala da nasarar Najran, larabawa ne waɗanda suka koma kiristoci, sun zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama, an gaya musu cewa Isa ba ɗan Allah ba ne, Isa manzon Allah ne, bawan Allah ne, Isa bawan Allah ne, manzonsa ne, ba ɗansa ba ne. To amma suka dage akan wannan, to shine Allah subhanahu wataala ya ce wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الله يقول فمن حاجك باين الله دياي باين هجوجي دا سكي نونة دا ينتكر سا سكي كما تبتر دا شواء النبي إيسى عليه السلام باواني با الله بني باين دك أنكا ونن سي الله يقول فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. To duk wanda ya yi jayayya da kai cikin lamarin Annabi Isa alaihis salam, bayan abin da ya zo maka na ilimi, faqul, to ce ne da shi, ta'alau, ku taho, nad'u abna'ana, mu kirawo ƴaƴanmu, wa abna'akum, kuma ku kira ƴaƴanku, wa nisa'ana, mu ma mu kirawo matanmu, wa nisa'akum, kuma ku kirawo matanku, wa anfusana wa anfusakum, mu ma mu zo ku da ku, kuma ku zo gaba ɗaya, wato mazanmu da matanmu da mazanmu duk a haɗu, sun ma nabtahin, sannan mu ɗaga hannu mu yi addu'a, mu kira tsinuwa da mutuwa da lalacewa da hallaka, fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin, mu sanya la'anar Allah ta tabbata akan maƙaryata. To amma ba su yadda sun yi an yi wannan mubahala ba. ita mubahala takan kasance ne bayan tsayar da hujja, bayan bayanin hujja, ba wai kawai kana tattaunawa da mutum ba sai ya ce ai mubahala ba, haka ake ba. Zaka ga cewa mabiya shi'a, mabiya addinin shi'a, da an ka fara magana da su da sun ji hujja ta kure musu, sai ce zo ai mubahala. A'a, ba mubahala za a yi ba, ai cewa akai faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm, sai bayan abinda na ilimi an gama zube ban ƙwaryata, kawo abinda kake da shi in ka abinda. Amma da na fara gaya maka kaji zan abinda ɗinka, sai ka ce ai mubahala? Annabi ai ba da ya zo ba kawai cewa ai mubahala, ai sai da ko surar Ali Imran ɗin, ai sai da ta yi gaba ganin Annabi Isa alayhi salam da haihuwarsa da yadda yake, sai ba don an tabbatar da wannan, sannan kuma aka ce faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm, haka ilimi shi ake fara kaddamarwa. Amma mai wa'azi ya ce duk inda ya zo wa'azi kawai ce a zo a yi tsinuwa, a zo a yi rantsuwa, to wannan ba sunnar Annabi yake bi ba. To shine Allah subhanahu wata'ala ya ce hatta idza ra'u ma yu'aduna, har sai sanda suka ga abinda ake musu alkawari da shi, immal azaba, imma dai azaba ta zo ta same su ta hanyar a kashe su a nan duniya a wajen yaƙi, kamar yadda ya faru ga manya-manyan shugabanninsu irin su Abu Jahal, irin su Ubay ibn Khalaf, irin su Uqba ibn Abi Mu'ayt, waɗanda duk aka kashe su a yaƙin Badar. Wa imma as-sa'a, ko kuma al-qiyama, ko kuma al-qiyama, wanda a nan ne Allah subhanahu wa ta'ala zai nuna musu sakamakon ayyukansu, kuma al-qiyama nan za ta zo musu bagatatan, ba zato ba tsammani. Fasa ya lamuna, to za su gane man huwa sharrun makanan, wane ne ya fi munin matsayi, mafi munin matsayi, ku da kuke cewa Allah ya ba ku dukiya da ‘ya’ya da matsayi da iko da waye a nan duniya, ku ne kuke da mummunan matsayi a lahira, ko kuma mu? Wa adhafu junda, kuma wanda yake mafi raunin mataimaka, mu ne ko ku? A nan babu shakka mai gaskiya gaskiyarsa za ta bayyana, kuma maƙaryaci ƙaryarsa za ta bayyana. A nan ne za su tabbatar da cewa su ne sharrun makanan, su ne kuma adhafu jundan, su ne mafi munin matsayi, su kuma ne masu mafi munin mafi raunin masu taimakonsu, babu wanda zai taimake su. A nan za su fahimci haka, kuma wannan fahimta a lokacin ba za ta amfane su ba, domin babu damar a dawo da su duniya ballantana su gyara aikinsu. Allah ya ce wa yazidullahu
alladhina ihtadaw huda wal baqiyatu ssalihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun maradda.
Allah ya ce wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, kuma Allah zai ƙara shiriya ga waɗanda suka shiriya. Wal baqiyatu ssalihatu, wanzazzun ayyuka na ƙwarai kuwa, khairun inda rabbika thawaban, sun fi lada a wajen Ubangijinka, wa khairun maradda, sun fi kyakkyawan ƙarshe. Allah subhanahu wata'ala bayan ya faɗi cewa azzalimai zai ƙara musu a cikin batansu, to sai kuma ya ambaci cewa waɗanda kuma suka shiriya Allah zai ƙara musu shiriya, zai ƙara musu falalarsa, zai ƙara musu rahamarsa. Shiriya ta ƙunshi al-ilmun nafi wal amal salih, ce al-huda ta ƙunshi al-ilmun nafi, ilimi mai amfani, ta ƙunshi kuma al-amal salih, ayyuka na ƙwarai. Duk wanda ya kama hanyar ilimi, ya kama hanyar neman ilimi, to Allah subhanahu wata'ala zai datar da shi ya samu ilimi mai amfani, kuma ya ba shi dacewa ya samu aiki na ƙwarai. Ubangiji zai sauwaƙe masa hanyar da ya bi ya samu buƙatarsa cikin sauƙi, wanda duk ya bi hanya ta neman ilimi mai amfani, to Allah zai sauwaƙe masa hanyar samun wannan ilimi mai amfani. Haka nan duk wanda ya bi hanyar samun ayyuka na ƙwarai, to shi ma Allah subhanahu wata'ala zai sauwaƙe masa hanyar samun, wato aikata wannan aiki na ƙwarai. Dukkan mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya nufa da rahmarsa da falalarsa, to sai ya sanya ayyukan alkhairi a gurinsa sun yafi komai sauƙi, ba zai ji nauyinsu ba. Kamar yadda Allah ce fa'amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, cewa man a'ta wanda ya bada dukiyarsa dan Allah wa saddaqa bil husna ya gaskata kalma mafi kyau ita ce kalmar la ilaha illallah fa sanu yassiruhu lil yusra Allah ci to zama saukake masa hayyacin masauki to duk abubuwan sa Allah sai ya sauƙaƙe masa kamar yadda wanda ya zabi hanyar bata shi ma sai Allah ya hore masa wannan hanya ta bata kamar yadda annabi ya ce i'malu fa kullu muyassaru lima khuliqa la ku je ku yi ta aikin ku kowane ana sauƙaƙe masa abinda aka halitta masa idan kaga wani yadda yake yin ayyukan saban Allah sa sai ka tausaya masa kaga irin cikin yanayin da yake sabawa Allah ka ganshi ya lalace wajen shaye-shaye ko wajen shan giya ko wajen kashe arzikinsa da dukiyarsa wajen neman mata ko wani abu sai ka tausaya masa amma shi yana jin wani abu yafi masa sauki yafi komai sauki ka duba kaga wani in kaga shigarsa saboda kawai tambelanci kaga wata shiga da zai yi kayan da zai sa su mammatsa kai kaga wannan kaya kyauta aka baka sai ya kai kasuwa amma shi yana jin dadinsa yana ta fanka masa haka nan macen da za ta yi shiga ya kama ta ya rike ta ta fito da dukkan sigar jikinta ana gani ta yi abinda Allah ya haramta ba daɗi take ci ba azam amma kuma ita a haka tana ga tafi kowa wato sakewa to wannan shi ne qul i'malu wa kullum yassarun lima i'malu wa kullum yassarun lima khuliqa la kowa Allah sai ya hore masa abinda ya halicce shi a kansa to shine Allah subhanahu wataala yake gaya musu cewa su je su yi tabatan sai Allah ya kara musu batan su kuma wadanda suka zabi shari'a sai Allah ya kara musu shari'a wa yazidullahu alladhina ihtadaw hudan wadanda suka shari'a sai Allah ya kara musu shari'a wannan aya tana tabbatar mana da cewa imani yana habaka yana hauhawa yana karuwa kamar da ka sani imani kudure ne na zuci wanda harshe yake furta shi kuma gabobi su aikata za a kudirce a zuciya sannan harshe zai furta sannan kuma za a gana san shi a cikin gabobi wannan shine imani qaulun bil i'tiqadun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wannan shine imani a gurin ahlus sunna aka ce imani ba wani abu ne a sandare a daskare wanda ko ya shiga duka ko ya fita duka kamar yadda wasu suke fada a'a shi imani a gurin ahlus sunna aikin mutum na haɓaka shi aikin biyayya ga Allah na haɓaka shi kamar yadda aikin saban Allah na tauye shi yana rage shi ce wayazdada allazina amanu imana ce waɗanda suka yi imani sai su ƙara imani wayaza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana ce idan ana karanta musu ayoyi aka karanta musu ayoyinsa sai su ƙara musu imani ta yaya karanta ayoyin Allah za su ƙara mutum imani karanta maka maganar Allah ka gaskata ta ka gaskata maganar sannan kuma ka samu dama ka yi aiki da abinda zaka iya aiki da shi a cikin wannan maganar imanin ka ya haɓaka da baka san ayar ba babu maganar ka gaskata amma yanda ka ji ayar ka gaskata wannan gaskatawar imanin ka ne ya karu sannan in ka zo ka yi aiki da abinda ka ji imanin ka ya ƙara hauhawa akan yadda da kake da shi shine Allah subhanahu wataala ce wa idza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun idan aka wa idza ma unzila suratun idan ka saukar da wata sura ta alqur'ani faminhum daga cikin su sai ka ji san ayyukum zadatu hadhihi imana wa ayi cikin ku wannan ya ƙara masa imani Allah ce fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wannan suka yi imani Allah ya ƙara musu imani ka gan suna farin ciki da abin da suka ji na karantarwa na shiriya daga ayoyin Allah waɗanda kuma ke da cuta a cikin zukatansu fazadatuhum rijsan ila rijsihim sai ta ƙara musu cuta akan cutar da take cikin su take tare da su wa matuhum kafirun su mutu suna kafirai saboda haka magana ta gaskiya shine imani yana haɓaka yana ƙaruwa kuma duk abin da aka ce yana ƙaruwa akwai wanda suka ce mun yadda yana ƙaruwa amma baya raguwa akwai wanda suka ce mun yadda yana ƙaruwa saboda Allah ya faɗi ƙaruwar amma ba mu yadda yana raguwa ba saboda ba inda Allah ya ce yana raguwa to a hankali duk abin da aka ce zai ƙaru ai zai ragu domin abin da ya ƙara shi din nan in ya ragu shi ma ya ragu idan ka ce yana ƙaruwa da ayyukan alkhairi da ayyukan da'a ayyukan da'a dinna ai za su iya ja da baya yayin da suka ja da baya ya ragu ko bai ragu ba ya ragu saboda haka tabbatar da ziyadatul iman yaqtadi yastalzim tabbatar da nuqsanul iman imani yana karuwa yana raguwa sannan Allah ya ce wal baqiyatus salihat wanzanzun ayyuka na kwarai khairun inda rabbika thawaban sun fi lada a wajen ubangijinka wa khairun maradda kuma sun fi kyakkyawan karshe wannan gaba insha Allah a karatunmu na gobe bi iznillah za mu yi sharhi akan ta wanda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fahimta mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.